Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19, 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi, yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makili da sauran abokan aikinmu daga nan birnin Washington DC. Muke kawo muku shirin a yau Laraba, 4 ga watan Disamba shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafar da shi ga kanin labarai.
Majalisar Tarayya sun zargi shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba. Rashin jituwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suka halarci taron koli a birnin London. Kada kasar Kamaru ta ce an gyara halayen sama da yan bindiga 250 ciki har da yan ta'addan kungiyar Boko Haram da kuma mayakan yan aware yankin English Kamaru.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya nada sabon shugaban hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa wato NACON tare da sabbin kwamishinonin hukumar, muƙaddashin shugaban hukumar na rukun ƙwarya barista Abdullahi Muktar ya ce
wa uba aka zo da kudin buzurin alhazai ana da falle uku karama na tsakiya da babba da yawa alhazai akan cuce su ta wannan wani ya biya babba a bashi karama kuma ba inda zai kai kuka aka zo aka ce a gaba ɗaya a mai da shi falle ɗaya yadda kowane alhaji ya san cewa ga abin da za a bashi.
Sannan za ku ji cewa tun bayar da kotu a jihar Kano da ke arewa maso gabashin Najeriya ta rushe masarautu guda hudu, gwamnatin jihar ta miƙa sabon ƙudurin dokar ƙirƙiro da sababbin masarautun waɗanda wakilan majalisa suka yi karatu na farko a kan ƙudurin. Sannan muna tafe da shirin demokradiyya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa. Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum, ya ba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makili. Yan majalisar tarayya suna zargin shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikonsa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben shekarar 2020 ƙasar London a madadinsa. Bugu da ƙari, yan majalisar Democrat din sun zargi shugaban da jam'iyyar wato Republican kenan da fitowa baro-baro da kuma yin babakiri domin rufe rashin gaskiya da yake aikatawa. Shugaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisa Adam Schiff ya faɗa wa manema labarai a wani taron yan jarida cewa idan majalisun ƙasar ba su ja kunnen Trump akan neman wata ƙasa ta yi wa zaben Amurka shishigi ba, to an bude hanya kenan domin wasu kuma su aikata irin haka. Rashin jituwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suke halartar taron koli a birnin London. A wata ganawa da 'yan jarida na tsawon mintuna 40, shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama, ciki har da batun raba alhakin bada kuɗin tafiyar da kungiyar tsaro ta NATO da kuma batun ta'addanci da kuma mamaya da Turkiya ta kai a arewacin Siriya, sai kuma batun janyewar da Amurka ta yi daga yarjejeniyar makamai da Rasha. Shugabannin biyu sun gana sa'o'i bayan da Trump ya cicciki Macron akan wani jawabi da ya kwanan nan, inda ya ce NATO na fama da rashin alƙibla sakamakon raunin shugabancin Amurka. Trump ya kira jawabin nasa da zancen banza. Yayin da shugabannin biyu suka zauna domin tattaunawa, Trump ya yi wa kasashe mambobin NATO da suka gaza cimma sharuɗan NATO wurin bada kashi 2% na kuɗaɗen shigar ƙasa akan tsaro kashedi cewa za su fuskanci jan kunni ta hanyar cinikayya. wannan kashe din da ya sa wato Macron da a halin yanzu yake baiwa NATO kashi 1.9 cikin 100 na kudaden shigar Faransa ya mayar da martani. Kasar Kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250 ciki har da 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram da mayakan in a wajen yankin Ingilishi da suka aje makamai shekara 1 da ta wuce. Amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin Kamaru yana hana mayakan da dama aje makamai. Kwamitin kula da masu aje makamai da gyara halaye ya ce a bara 'yan tawayen yankin Ingilishi 130 da mayakan Boko Haram 122 ne suka aje makamai aka kuma karbe su cikin al'umma. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun zargi bangarorin da ke yaƙi da 'yan awarin Kamaru da ba sojojin da take haƙƙoƙin bil'adama. Shugaban kwamitin gyara halayen na ƙasar Francis Fay Yengo ya ce suna ƙara ɗaukar matakan tsaro a cibiyoyin sauya ɗabi'un tsofaffin 'yan bindigan. Ya ce ba su barin wani ya shiga cikin shirin gyara halaye kana kuma ya bar cibiyar.
The government secures them because they are also in trouble in the hands of.
Gwamnati na kare su, tana kuma kare su ne saboda su ma suna cikin hadari. Hadarin abokansu da basu aje makamai ba za su iya cutar da su. Suna fuskantar barazanar jama'a. Sun aikata ɗanyen aiki da ta'asa. Ba ma son matsalar da wani zai bar cibiyar a ƙarshe abokansa ko kuma wani daban ya kashe shi. Idan wani matashi ya zo yana so ya koma inda ya fito, shin ya dace a ƙyale shi ya koma? Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya a Amurka sun ce nasarar da gwamnatin Trump ke samu wurin daƙile yaduwar cutar kanjamau kafin shekarar 2030 ya tsaya cik. Cibiyoyin yaƙi da cuta da ba da kariya CDC a takaice sun ce ana samun sababbin labaran masu kamuwa da ƙwayoyin HIV da suka kai kimanin 38,000 a kowace shekara. Ƙwayar HIV ita ce ke kai mutum ga kamuwa da cutar kanjamau. Cibiyoyin CDC sun ce farfatan Amurka suna kan haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar HIV sau 7 fiye da baƙar fata da kuma Hispanic za su kuma samu maganin PrEP wanda zai rage haɗarin kamuwa da ƙwayar cutar HIV ta hanyar jima'i, inda kashi 99 cikin 100 ke kamuwa da cutar. Cibiyar CDC ta ce kashi 40 cikin 100 na mutanen da ke ɗauke da cutar ba su san cutar na a jikinsu ba. Cibiyar ta yi kira ga kowa ya je ya yi gwaji, kuma wanda ya gano yana ɗauke da ƙwayar cutar to ya fara shan magani domin yaƙi da ƙwayar cutar. Da ƙarshe masu kula da dukiyar tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe sun ce ya bar gadon $10 million da motoci 10 da gidaje da dama, amma kuma bai bar wasiya ba. Babban jaridan gwamnatin kasar ta faɗa a jiya Talata cewa ‘yar Mugabe Bona ta yi rajistar abin da ya mallaka a babbar kotun kasar a madadin iyalan marigayin. Lauyan iyalan ya ce suna nan suna bincike ko ya bar wata wasiya, amma idan ba samu hakan ba to za a raba gidajen nashi tsakanin tsohuwar uwar gidan shugaban kasa Grace Mugabe da 'ya'yansa hudu. An daɗe dai ana raɗe-raɗin cewa Mugabe yayi wawali dukiyar ƙasar masu yawan gaske a mulkinsa na shekaru 37.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. Bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya naɗa sabon shugaban hukumar kula da aikin hajji ta ƙasa NACON, wato Zikirullah Hassan Olakunle daga jihar Osun, tare da sabbin kwamishinonin hukumar. Muƙaddashin shugaban hukumar na riƙon ƙwarya, wato Barista Abdullahi Mukhtar, ya buƙaci shugabannin sassa na hukumar su haɗa kai wajen miƙa ragamar jagoranci ga sabbin shugabannin. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya aiko mana da ƙarin bayani.
kokaddashin shugaban hukumar alhazan Najeriya na Akun Barista Abdullahi Mukhtar ya bukaci shugabannin sassa na hukumar su shirya bayanan mika jagoranci ga sabbin shugabannin hukumar. Wannan ya biyo bayan tura jerin sunaye da shugaba Buhari ya yi majalisar dattawa don amsar ragamar hukumar karkashin sabon shugaba Zikirullah Olakunle daga jihar Oshun. Mukhtar a taro da jami'an hukumar kamar yadda jami'ar labaru Fatima Sanda Usara ta ruwaito ya nuna waɗanda shugaba Buhari ya zabo kwararrun jami'an lamuran haji ne. Mukaddashin shugaban ya bukaci bada haɗin kai wajen mika ragamar ga sabbin shugabannin hukumar karo na hudu. Fatima Usara ta yi ƙarin haske cewa dama wa'adin shugabannin hukumar na yanzu ya ƙare a watan Mayu, inda gwamnati ta ƙara wa'adin na riko gabanin na sabbin shugabanni.
To alhamdulillah shugaba Buhari a cikin basirarsa ya naɗa wannan board yau. To shine shi shugabanmu mai riƙon ƙwaryan ya tattara kowa da kowa, yake umurtar ma'aikatan commission da cewa su iya ƙoƙarinsu na ba wa'annan wa'anda za su shigo goyon baya yadda komai zai zo musu a cikin sauki. Su kuma da suke tafiya muka yi musu fatan Allah Ubangiji ya musu jagora. Ba shakka mun ji daɗin aiki da shi. Kowa yana shaida irin cigaba da aka samu a ƙarƙashin shugaba Barista Abdullahi Mukhtar Muhammad.
Gwamnatin tsohon shugaba Jonathan Tanada Mukhtar gab da lokacin saukarta daga mulki a 2015. Mukhtar da ya zama kwamishinan ayyuka na hukumar tsawon shekaru hudu kafin zama shugaba na tsawon shekaru hudu, inda ya kammala wa'adi gabanin aikin hajin da ya gabata, da yasa aka ƙara masa wasu watanni don jagorantar aikin hajin. Barista Mukhtar dai ya ce waɗanda ba su fahimce shi ba ne ke ɗaukar sa a matsayin bahagon mutum.
Wa uba aka zo da kuɗin bujirin alhazai, ana da falle uku, ƙarama, na tsakiya da babba. Da yawa alhazai akan cuce su ta wannan, wani ya biya babba a bashi ƙarama kuma ba inda zai kai kuka. Wani suraren kuma ba a je a karɓo kuɗin ƴan jari hujja daga cikin garin, a zo a je a zuba a banki a janye dala, ƙasa ta yi asarar dala, wani azurta shi da wannan dala. Aka zo aka ce a gaba ɗaya a mai da shi falle ɗaya, yadda kowane alhaji ya san cewa ga abin da za a bashi, in ba a bashi wannan ba ya san an cuce shi. Da kaga su ma inda suke fa'idantuwa da wannan ba za su ganna azbada ne, ba za su kalle ni a matsayin bahagon mutum.
Gyaran sashi na 321 na tsarin mulkin Najeriya na 1999 a 2006 ya kafa hukumar alhazan daga wani sashi na ma'aikatar harkokin waje, inda ministan Abuja na yanzu Muhammadu Musa Bello ya zama shugaba na farko har ya kammala kafin hawan Barista Mukhtar. Ga tuna baya a bayanin Musa Bello.
A madadin dukkan jami'an aikin haji na ƙasa gaba ɗaya, muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu wannan nasara, kuma muna fata ya ci gaba da bawa aikin haji a Najeriya nasara. Subhanakallahu wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Yanzu dai za a jira sabuwar hukumar gudanarwa ta hukumar da za ta yi aiki na tsawon shekaru hudu. Na lura cewa mutane da yawa a yankin arewacin Najeriya sun nemi shugabancin kujerar hukumar alhazan, amma lamarin kuma sai ya fito aka ɗauko wanda zai karɓi kujerar daga kudu maso yamma. Nasura da Malika ya madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
لبيك اللهم لا شريك لبيك لبيك اللهم لا شريك لبيك.
Agaida Nasiru Adamu Alhikaya. Bayan da kotu a jihar Kano da ke arewa maso gabashin Najeriya ta rushe masarautu guda hudu a makonnin biyun da suka gabata, gwamnatin jihar ta miƙa sabon ƙudurin doka na ƙirƙiro da sabbin masarautun guda hudu a jihar daga tsohuwar masarautun Kano ta yanzu. Majalisar dokokin jihar ta fara nazari, inda wakilan majalisar suka yi karatu na farko a kan ƙudurin. Daga Kano ga rahoton wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari.
Matakin da ya biyo bayan rushe sarautun guda hudu da babbar kotun Kano karkashin jagorancin mai shari'a Usman na Abbatayi.
Kotu ta ce bata yarda da dokar da majalisar jihar Kano ta yi ba ta naɗin sarakuna, saboda haka ta soke wannan doka, wanda mu kuma za mu faɗi matsayinmu bayan mun yi nazarin hukuncin kotu.
Kwamishinan shari'a kuma Attorney General na Kano kenan Barista Ibrahim Mukhtar jimkaɗan bayan da kotun ta rusa masarautun bici ƙara yin rano da kuma gaya, saboda kurakuran da kotun ta ce majalisar dokokin jihar ta yi wajen samar da dokar da ta kafa masarautun guda hudu. Bayan kammala nazartar hukuncin ne gwamnatin Kano ta yanke shawarar shirya sabon ƙudurin doka, kuma ta miƙa shi ga zauren majalisar dokokin jihar domin amincewa. A cikin wata wasiƙa ga shugaban majalisar dokokin jihar, gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya nanata muhimmancin waɗancan masarautu guda hudu, Majalisar dai a jiya ta yi karatun farko ga daftarin sabuwar dokar, kuma shugaban masu rinjaye na majalisar Honorable Labaran Abdul Madari ya yi ƙarin haske.
Yanzu dokar nan ta shigo ta executive bill, mun mata karatu na ɗaya, za mu mata karatu na biyu, kuma da dukkan ra'ayin al'umma da mun rubuta takarduma zuwa gaban al'umma cewa muna neman input ɗinsu.
Abinda kuke kira public hearing, wato jin ra'ayin jama'a da wannan doka yanzu, ita za ku yi mata public hearing ne ko kuma haka dai za ku yi?
Ya danganta da amincewa su 'yan majalisu cewa sun yi da ba committee ne ko a mata public hearing ko kuma a shiga direct committee of the hall a wata da ita. Duk wanda aka yi a cikin wannan guda ukun, gida ya yarda da shi kuma a bisa dokai.
To amma wasu suna ganin fa ya kamata a ce an bi diddigin wannan abu, al'ummar Kano an ji ra'ayinsu yadda ya kamata kafin a zartar da wannan doka, musamman yadda ta ɗauki hankalin al'umma.
To ai ka san mu nan duk abin da ya tara mu da mu wakilan al'umma ne. Duk abin da muka yi ma da yawun al'umma muka yi, tunda mu 40 ɗin mu ne wakilan al'umma jihar Kano, mutum kusan miliyan 10 da suke wannan jiha ta mu gaba da. Kada ka wannan hurmi na al'umma na jihar Kano, kuma hurmi na su 'yan majalisa da mutum su ma wakilan al'umma ne su aiwatar da wannan abu.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masu kula da lamura ke ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu. Malam Kabiru Sa'idu Sufi na cikin su.
Irin wani abun idan ya taso ba abu bane da talaka ko zai zake ko ya sa wa kansa damuwa. Kawai abin da ya kamata ya duba abu da idan basira, sannan kuma duk abin da yake shine aka yi shi akan daidai da kuma akan shari'a din, abin da ya kamata ya bi kenan. Saboda haka ba wai abu bane da zai yi kamata a samu damuwa ko tashin hankali a tattare da shi. Ni ina da yakinin cewa dukkanin abin da ake yi kamata a ce domin shi talakan ake yi. Akwai buƙatar wani lokacin a yi jira din a ga menene ƙarshen al'amari. Su shugabanni dai duka su sani shine duk me ake yi akwai abubuwa da ya kamata a rika la'akari da su wajen yin abu ko aiwatar da shi. Akwai hikima, akwai tsari, akwai abubuwa da yawa da ya kamata shugabanni ya kasance da su suke amfani wajen daidaita al'amura a duk lokacin da ake al'amuran gudanarwa ko tsari ko mulki.
A inda ake sa ran a yi Laraba, majalisar dokokin ta Kano za ta yi karatu na biyu akan ƙudurin dokar. Lokaci ne kawai zai tabbatar ko majalisar za ta kirawo taron ra'ayin jama'a game da wannan ƙuduri ko kuma akasin haka. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwali. Kafin mu ci gaba ga wannan,
ba abin da yake wa talaka zafi a zo ya shuka watan biyar, watan shida, watan bakwai, watan takwas, watan tara, watan goma, ya fara ɗiban banin gonarsa rana ɗaya a zuwa cikin gonarsa. Yanzu kuma abin naji ya yi tsamari, ana fyaɗe, ana kwace waya, ana kwace dukiyoyi. Uda wanda suke shigowa su suke kwace waya da kuɗi da suna fyaɗe wa mata.
To sai a biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu anan yana ci a ƙarfe 12 da minti 17 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. A makon da ya gabata, mun yi fashin baki akan bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana na neman a kafa wani kotu na musamman domin aiwatar da shari'o'in da suka jibanci laifukan cin hanci da rashawa. Manazarta sun yi ittifaki cewa kafa kotun yana da kyau, amma wani mataki za a dauka wajen kafa wannan kotun? Wace rawa ministan shari'a zai taka wajen tabbatar da an bi doka wajen kafa kotun? Majalisar dokokin kasa za ta samu kashi 2-3 na majalisun jihohi wajen kafa kotun ko da sun yi wa kundin tsarin mulki garan bawul? Za mu yi kokarin amsa waɗannan tambayoyi da masanin kundin tsarin mulkin kasa, barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar. Madalla, barista, ina maka maraba da zuwa. Ka ji matashiyar da nayi. Menene muhimmancin wannan kotu da shugaba Buhari ya nema a kafa bayan ga waɗanda ake da su?
Na farko dai, shi shugaban ƙasa kokari yake sauke nauyin da Allah ya dora mashi daidai da sashe na 130 na tsarin mulkin Najeriya a matsayin shi na wanda aka ba amana kuma wanda aka rantsa. Domin idan ba a samu matalaka adalci ba, to duk wani abu da zai biyo baya aikin banza ne. Na biyu kuma, magana wannan kotu abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai da gaske. gaske. Tsarin mulkin na Najeriya sashi na 6 ya bada hurumi mai tsauro na abun da ya shafi adalci ko kuma shari'a ta kotunan mu. To idan aka dauki kotunan mu kuma aka kwatanta shi da wasu tanaje-tanaje na tsarin mulki, musamman aka dauki sashi na 36 na tsarin mulki da ya magana cewa dole a yi adalci ne yanda ake tafiyar da shari'a. To tsarin shari'a ne wanda yake a gaskiyar magana ba a yi shi domin talaka ba. Tsari ne na shugabanci wanda muke tafiya da shi na jari hujja, ne yanda yake duk da sashi na 36 na tsarin mulki ya yi magana cewa a samu daidaito na bugaban kuliya. To ta ina za ka samu daidaito na talaka da mai kuɗi? Idan mai kuɗi yana da hurumi wanda yake zai amfani da kuɗin shi ya dauki lauyoyi waɗanda suke gogaggu ƙwararru na gwada ma sarki su zo su kawo ƙwarewar su da ilimin su da baiwar su da kakala-kakala da za su iya kawowa waɗansu su ma har su girgiza alƙalan su kawo waɗannan abubuwa kai sai amfani da kuɗin shi ya dauki haya irin waɗannan lauyoyi. Shi kuma wannan bai ma da kuɗin da zai iya daukar lauya. Shari'a ta Najeriya a gaskiyar magana ba abu ne na talaka ba, yafi karfin talaka. Bayan haka nan kuma tunda shugaban Muhammadu Buhari haudin nan yace a yaki cin hanci da rashawa sai aka yi mu abun mummunan fahimta. Mummunan fahimta sai aka dauke shi yaki da rashawa ne na Muhammadu Buhari. To ba haka yake ba. Sashi na 15 sakin sashi na 5 na tsarin mulkin Najeriya abin da yace shine duk wata hukuma da wani jami'in gwamnati wajibi ne akan shi yaki cin hanci da rashawa. Kuma wannan hurumin yana nan tun 29 ga Mayu na 1999 lokacin ma da aka dawo da demokradiyya. To saboda haka kowa da kowa nauyi ne akan shi ya sa hannu wajen yaki da cin hanci da rashawa. Amma abun ya kasance in aka bi tsarin kotunan nan shintun da ya hawa na farko da na biyu yanzu mutane nawa ne aka yanke mu hukunci akan yaki da cin hanci da rashawa? Nawa? Ya zama al'ada ma daga lokacin da aka ce an ba mutum beli ya samu beli kusan magana ta mutu kenan. To saboda haka dole ne a canza salo a bullo da kotuna waɗanda suke za a kafa su kaco kau domin kawai su yaki cin hanci da shawa ba tare da bin kakala-kakala ba. A kuma ba su hurumi na duk shari'a da za ku kada ta wuce hurumin tsananin sati 3, sati 4, sati 5, tsananin sati 6. Kotu ce za a kawo wanda take kame ma a kama mutum sai an gama binciken duk da ya kamata, an tattara kwararan hujjoji da ake da su da za a yanke mushi hukunci. Kuma ya zama dan sanya alƙalai waɗanda suke suna tsoron lahirar su fiye da kwadayin duniyar su, sun dauki abun nau'i dai na ibada Allah ya dora musu ba dan sun fi kowa ba na su wanzar da adalci a matsayin wakilan mai duka ba wai wakilan ma Muhammadu Buhari ko kuma wakilan shari'a ba.
Barista, na akwai kotuna da kundin tsarin mulki ya yadda da su,
na'am,
kuma ana da su a ƙasa,
akwai su.
To shin yin wannan kotun sai an yi wa kundin tsarin mulkin ƙasa garan bawul kenan?
Eh, akwai abubuwa biyu da za a yi. Ko da an yi doka ta kafa wannan kotu, to sai an yi ma doka shari'ar Najeriya garan bawul. Domin idan an yi ma doka shari'ar Najeriya garan bawul, to ta nan ne za a san ina za a saka ta. Alal misali za a iya saka ta tsakanin manyan kotunan Najeriya da kotun ɗaukaka ƙara, ko kuma a sanya ta ta zama ƙarfinta ko huruminta yana kunnen doki da manyan kotuna na ƙasa, wato Federal High Court. To dole sai an yi tunanin a ina ne ɗaukaka ƙara daga wannan kotun zai iya zuwa, ya kai ne ga babban kotu ta Allah isa Supreme Court, ko kuma a ɗaukaka ƙara ne a kai shi ga kotu ta sama, wato kotu da ake kira Court of Appeal. Kuma me ye tsare-tsaren kotu? Za a yi ta kotu ne kaco ko kwaya ɗaya, ko ko za a yi kotu ne wanda take za a yi rassanta a kowane sassa na Najeriya yanda yake ba za a rika samu cunkoson yawan shari'u suna tahowa a ƙarƙashin ta ba. Sannan kuma dole ne bayan an yi wannan an kafa doka, to sai an biyo an fito mata da ka'idojin tsare-tsaren yanda kotun za ta yi aiki, ta yanda yake za a rage irin waɗannan hujjoji da ake kawo a ita tafkan muhawara, a ita kawo kakale-kakale da sauransu, wanda yake a iyaka idan an zo iyaka ka gabatar da mai laifi, ka gabatar da shaidunka. Idan a shaidun nan da aka kawo sai a tambaye shi in yana da suka akan shaidun nan ya kawo, in baya da suka a zarge mai hukunci akan wannan. Abinda ake kenan a kasashen da suka ci gaba, musamman kasashen gabacin Turai, ta yanda yake za ka ga komin girman mutum, komin kamin mama a kama ka ko a ce an kai masammaci, sai jami'an tsaro sun gama duk binciken su an tabbatar da hujjojin su da kware-kwaren shaidodin su an rike su. Ta yanda yake da an kama ka, maimakon tsarin da ake yanzu na cewa ka tabbatar da cewa wani dalilai fifiye da duk wani kokonto, wato reasonable doubt, to wannan kama ka za a ce ka kawo dalilan da yake akan hujjoji da muke da su akan ka, ba za a yanke maka hukunci a zarge ka ba. Wannan kai ne za a jefa ma abun ka kawo su, sai a tsaya a saurari wacce kariya kake da ita tunda an riga an kawo hujjoji da ake da su a abun nan. To amma duk da haka abun da yafi muhimmanci shine nagartar irin alƙalan da za su shugabanci wannan wuri, nagartar su shine babban abun da yake mun tsinda makarshen duniya ne ta yanda yake kusan duniya kudi ake bauta mu yanzu su waye waɗanda in an sanya su a sikeli gefe guda aka sa mirgine ne ya jaka kudi gefe guda ba za ta rinjaye su ba wannan shine babban kalubalen zakulo mu zakaran mutane dake da kishin ƙasa waɗanda za su dauke shi daidai da suna ibada ne in an ba su wannan nauyi na su rike amana su tabbatar da shugabancin wannan kotu saura kuma sai mu ga irin waɗanda za a nada an kafa doka
gyaran kundin tsarin mulki domin a kafa irin wannan kotu abu ne da kila sai majalisar dokokin ƙasa sai ta samu amincewan 2-3 na sauran majalisun ƙasa baki daya kana ganin abu ne da za a iya samun shi cikin sauki
a wato idan ana so a yi za a iya a samu sauki sashi na 8 da sashi na 9 na tsarin mulki sune suka yi bayanin jadawalin ka'idojin da ake bi ma'ana bayan majalisa an kawo an karanta sun amince to sai an samu rinjayen 2-3 na duka majalisan dokoki na jiha wato majalisar dokoki 2-3 na 36 sai kin samu misali 24 kenan sun amince bayan sun amince kuma a sake dawowa a tafkan muhawara a samu rinjaye kamin daga nan ce ta zama doka a tura ma shugaban kasa ya sa hannu abin da yasa nace abu ne mai sauki shine ai mun ga al'adun da ita majalisa take bi na abubuwan da suke so a canza tsarin mulkin akan su sukan shirya ne a shirye taron majalisun ne ai kokari ai bita da ilmantar da su da kuma neman hadin kansu ai ne bada goran zauracin shugabannin waɗannan majalisu kuma ai magana da gwamnonin su muddin aka samu nasarar shugabannin majalisun da gwamnonin su to ban tsamanin an taba samu ma matsala don an kai kuduri ga majalisar jiha ana neman amincewa ta ba saboda haka shugaban majalisar dattawa kuma yayi alƙawarin duk wani kuduri da ya taso daga shugaban kasa zai tabbatar ya sa hannu an gaggauta tura shi ya zama doka to mu gani wannan zakaran gwajin dafi ne inda gaske ne to ya kokarin yin wannan aiki da hobbasa mu gani anan mu samu irin wannan kotu wadda take kuma za ta taimaka sosai a wajen hanzari da muke so a yi na kokarin zarge mutane da ake da laifi domin su kansu waɗanda suke da laifi ai ba taimakon su bane ba an daure ka shekara 5 shekara 10 shekara 20 kana nan daure ana ta jele-jele ga shari'a wasu ma a kawo su akan gadan asibiti akan ba su lafiya wasu suna nan suna zulumin zaman gobe ya za a yi hawan jini da ta damun su da sauran su taimakawa ne wajen adalci a takaita iyakar lokacin ma da shari'a za ta dauka kamin ka san matsayin ka na alabashi an yanke ma hukunci ne ka sanar kara zaka dauka ka koko zaka saduda ka mika kanka wannan shine abin da ya kamata mu gani mu ga hadin kai da suke cewa za su ba shugaban kasa to mu gani anan ga yan majalisa idan kudirin ya je gaban su
anan shirin ya kawo jiki sai a kasance tare da mu makon gobe domin jin wani sabon shirin idan mai kowa mai komi ya kai mu a madadin bakon namu kuma masanin kundin tsarin mulkin kasa barista mai nasara Kogo Ibrahim Umar ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu huta lafiya
a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau kafin mu sallama da ku ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya
Yan majalisar tarayya suna zargin shugaban Amurka Donald Trump a hukumance da aikata ba daidai ba da kuma yin shishigi ta wajen shafe watanni yana yunkurin amfani da ikon sa domin ya sa wata ƙasa ta yi wa zaben Amurka na shekarar 2020 katsalanda a madadin sa Rashin jituwa tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya bayyana karara yayin da shugabannin kasashen kungiyar tsaron NATO suke halartar wani taron koli a birnin London a wata ganawa da yan jarida tsawon mintuna 40 shugabannin biyu sun bayyana matsaya da ke cin karo da juna akan batutuwa da dama ciki har da batun raba alhakin bada kudin tafiyar da kungiyar tsaron ta NATO da batun ta'addanci da kuma mamaya da Turkiya ta kai arewacin Syria da kuma batun janyewar Amurka daga yarjejeniyar makamai da kasar Rasha. Kasa Kamaru ta ce an gyara halayen sama da 'yan bindiga 250 ciki har da 'yan ta'addan kungiyar Boko Haram da kuma mayakan in aware Ingilishi da suka aje makamai shekara ɗaya da ta wuce. Amma tsohon shugaban 'yan tawayen ya ce rashin yarda da sojojin Kamaru yana hana mayakan da dama aje makaman nasu. Kwamitin kula da masu aje makamai da gyara halaye ya ce a bara 'yan tawayen yanki Ingilishin 130 da kuma mayakan Boko Haram 122 ne suka aje makamansu wanda kuma aka karbe su cikin al'umma.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su, musamman Baba Yakubu Makere da ya taya ni gabatar da shirin, sai CD da ya hada shirin ya kuma bada umarni, da injiniyan mu na yau ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
VOA Afrique, le monde.